Sasha Hausa na Murya Amurka ke muku magana daga Washington DC akan mita 25 31 41 60. A Niger kuma ana kama muni a tashar Mutafi Africa dake Yamai kan mita 200.5 a Zango FM ko a gidajen radio masu zaman kansu na amfani fara'a Nomad Sarauniya da Lol Daniya. A Ghana kuma ana jin mu ne a tashar Alpha Radio ta birnin Kumasi, yayin da a duniyar gizo kuma koyaushe muna nan a voahausa.com ko sashenhausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan lokacin da saduwarmu da ku a wannan shirin na yanzu. Abdulaziz Adili Toro ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC muke sake dawo muku da wani sabon shirin a wannan dare. A shirinmu na yanzu za ku ji cewa hukumar 'yan sandan jihar Filato ta ba da tabbacin amfani da doka don kare jama'a.
If you don't have a permit, better park your vehicle.
Haka kuma za ku ji mu dauke da rahoto daga jihar Gombe akan rawar azo a gani da hukumar EFCC mai yaki da ci hanci da rashawa ta yi a jihar.
Akwai korafi da muka samu daga waɗansu fusatattun ƴaƴan mai zaman kanta wanda ake kira Discourse.
Bayan waɗannan rahotannin muna kuma ɗauke da shirin jawabai daga dattawa, amma duk sai an sha labaran duniya.
Assalamu alaikum, masu saurare, da fatan an wuni lafiya ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Kungiyar Rajin Kare Haƙƙin Ɗan Adam ta Amnesty International ta yi kira ga ƙasar Saudiya da ta gaggauta nuna inda gawar ɗan jaridar Saudiya ɗin nan Jamal Khashoggi take saboda a gwada ta. Rahotanni na cewa an kashe Khashoggi ne a cikin ƙaramin ofishin jakadancin Saudiya da ke Istanbul na ƙasar Turkiya ranar 2 ga watan Oktoba. Kasar Saudiya dai ta ce sakamakon wucin gadi na binciken da ta gudanar na nuna cewa Khashoggi ya mutu ne bayan wani fadan da ya kaure tsakaninsa da wasu mutanen da ya tarar a cikin ƙaramin ofishin jakadancin Saudiya ɗin da ke Turkiya. Lauyan gwamnati ya ce cikakken bincike kan mutuwar Khashoggi na nan tafi. Wannan bayanin Saudiya na yau Asabar shi ne karan farko da gwamnatin Saudiya ta amsa cewa Khashoggi dai ya mutu. Hukumar leken asirin tsaron ƙasa ta Amurka da sauran hukumomin tsaro na gargadin cewa har yanzu fa ƙasar Rasha na ci gaba da yunkurin tsoma baki a zaben rabin wa'adi da ke tafi, tare da kafa hujja da sabbin zarge-zargen da ake ma wata 'yan Rasha mai alaka da wasu jigajigan 'yan Rasha da ake kira Putin Cook. Jiya jama'a Amurka ta bayyana tuhumar da take ma Elena Alexeyevna Kosyotnova ta garin St. Petersburg, wadda ita ce ta farko da aka tuhuma da yunkurin yin katsalandan a zaben Amurka na shekara 2018. Bisa ga tuhumar, Kosyotnova ita ce babbar akanta a kungiyar da ke wannan yunkurin, wadda ke kiran kanta Project Lacta, wadda kuma ake kiranta koko take ake kuma kiranta dai a mayakiya a fagen labarai, wadda kuma wata cibiya mai ikirarin gudanar da bincike ta kafar internet mai suna Internet Research Agency ke tafi da ita. To karfa a shafa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na Muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Mutane 15 sun mutu baya ga wasu 60 kuma da suka ji raunuka a yau din nan Asabar, bayan da wani dan unar bakin wake ya tayar da bamababan da yayi guru da su yayin da aka hana shi shiga wurin zaben. 8 daga cikin waɗanda suka mutu din ƴan sanda ne da suka tsaida dan unar bakin waken a wurin bincike na farko dab da lokacin da ya tayar da bom din. A cewar Nasrullah Rahami, mataimakin kakakin ma'aikatar yaɗa labaran Afghanistan, rahotanni na nuna cewa zaben ƴan majalisar dokokin da wato ya gamu da cikas a sassan ƙasar saboda hare-hare jifa-jifa a tsawon wunin yau, baya ga dogayen layuka saboda fitowa da miliyoyin mutane suka yi don su kaɗa ƙuri'unsu. An saki ɗan ƙasar Tanzania ɗin nan wanda ake ganin shi ne matashin da ya fi kuɗi a Afirka bayan sama da mako guda da aka kama shi. Muhammad Dewji ya rubuta a shafin Twitter na kamfaninsa mai suna MTL cewa ya dawo gida lafiya. Alhamdulillahi, na dawo gida kalau. Na gode ma dukkanin ƴan uwana ƴan Tanzania, na kuma gode ma mutanen da fadin duniya saboda addu'o'insu. Na gode ma hukumomin Tanzania, ciki har da ƴan sanda, saboda namijin ƙoƙarin da suka yi wajen ganin cewa na dawo gida lafiya, a cewar Muhammad Dauji. Amurka na da Koriya ta Kudu sun dage atisayen bai daya na sojojinsu da ke tafi saboda su baiwa yunkurin da ake yi a diplomasiyance na cimma jituwa tsakanin sassan biyu da kuma Koriya ta Arewa. Hedkwatar tsaron Amurka ta Pentagon ta ce an yanke shawarar dage atisayen ne wanda ake kira exercise vigilant bisa umarnin sakataren tsaron Amurka Jim Mattis da ministan tsaron Koriya ta Kudu Jong Chung Doo lokacin da suka hadu a jiya Juma'a a Singapore.
Labaran duniya ka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Yanzu sai rahotanni, kuma za mu fara ne da rahoton jihar Plateau, inda rundunar 'yan sanda ta sha alwashin kama duk waɗanda ke da hannu wajen kashe mutane ko ta da fitina a jihar. Ga rahoton da Zainab Babaji ta haɗa mana.
Hukumar 'yan sandan jihar Plateau ta ba da tabbacin amfani da doka wajen gurfanar da duk wanda aka kama da laifi a jihar. Jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sandan jihar Plateau Matthias Teofef ya bayyana haka, yayin da yake ba da tabbacin an san waɗanda aka kama ake zargi da hannu wajen ɓacewar tsohon daraktan gudanarwa a helkwatar rundunar sojoji da ke Abuja, Janar Idris Alkali mai ritaya. A cewar jami'in 'yan sandan, waɗanda aka kama aka kuma miƙa wa 'yan sanda daga rundunar sojoji ta uku da ke rukuba a nan Jos, a yanzu haka suna hannun 'yan sanda, suna kuma gudanar da bincike don gurfanar da su a gaban kuliya.
On the 17th of October, the division brought to the police command 13 suspects in connection with the disappearance of retired Major General I.M. Alkali.
Yace a ranar 17 ga watan October, rundunar sojoji sun kawo mutane 13 da suke zargi da alaka da bacewar Janar Idris Alkali mai ritaya. Yace bayan mun gama bincike za mu gurfanar da su a gaban kotu kamar yadda doka ta shimfiɗa. Teofef yace hukumar 'yan sandan ta lura cewa wasu mutane na amfani da motoci masu bakaken gilashi, suna kuma rufe lambar motocinsu da kyalle ba tare da amincewar hukumar tsaro ba.
From next week we will be very decisive on those people who are using such without due permission from the Nigeria Police Force.
Yace daga mako mai zuwa za mu dauki tsauraran matakai kan masu motoci da bakaken gilashi ba tare da izinin hukumar 'yan sandan Najeriya ba.
If you don't have a permit, better park your vehicle.
Yace idan baka da izinin sanya bakin gilashi a motar ka, ka ajiye ta dan za mu kame duk wanda muka samu da laifi ba sani ba sabo. A halin da ake ciki dai, har yanzu jami'an sojoji na mamaye da yankin Duradu inda suke neman Janar Idris Alkali, yayin da mafi yawan mutanen yankin suka kauracewa gidajensu saboda tsoron abin da ka iya faruwa. Duk da shike hukumomin tsaron sun ba da tabbacin ba za su ci mutuncin kowa ba face masu laifi. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
A gaida Zainab Babaji daga jihar Plateau, bari mu je jihar Gombe, inda hukumar yaƙi da almundahana wato EFCC shiyar Gombe ta kama kwamandan hukumar ayyukan zaman lafiya mai zaman kanta wato Nigeria Peace Corps. Ga wakilinmu Abdul Wahab Muhammad da cikakken rahoton.
Sunana Bello Adamu Bajoga, jami'in hulɗa da jama'a na hukumar yaƙi da cin hanci da yawa tattalin arzikin ƙasa-ƙasa na Nigeria wato EFCC shiyar Gombe. Akwai korafi da muka samu daga waɗansu fusatattun 'ya'yan nan kuma mai zaman kanta wanda ake kira Peace Corps, cewa sun ba da waɗansu kuɗaɗe. Waɗansu kuɗaɗen sun fara daga naira 300,000 zuwa 60,000, waɗansu 80,000, wasu 100,000 ma sun bayar a kan cewa za su cike takardar aiki a hukumar, dan kuma za a ba su kayayyakin training kamar wanda shafi uniform da sauransu, wanda kuma ba a ba su hakaɗin ba. Wadda shi kwamandan wannan runduna ta shiyar Gombe, sunansa ana kiransu Ambori Enoch, da ya karɓa daga hannunsu. To bisa wannan ƙorafi da muka samu, shi ne muka zurfafa bincike a ciki muka gano cewa dalla waɗannan mutane sun zuba kuɗi sun zurutun kuɗi da ya kai naira miliyan 54 a asusun wannan hukuma wadda kuma kusan an yi sama da faɗi da su an karkatar da akalansu zuwa wani abun daban ba abun da aka biya kuɗin dominsa ba.
Dama akwai wannan sharaɗi ne da shi sun biya kuɗi su samu a ɗauke su a aikin wannan ita hukumar
da. Wannan ba mu san tunda hukuma ce zaman kanta ba mu sanya tsarinsu amma mun san harkan aiki a Najeriya ai kyauta ake ɗaukan shi. To amma da ke hukuma ce mai zaman kanta ba mu sanya sharaɗin ɗaukan aikinsu yake ba. Haka yake a sharaɗin ba haka yake ba muna nan dai muna bincike amma ko ma menene abin da muke so mutane su sani. Abin da aka bada kuɗin dominsa dai ba yi shi ba.
Wannan abu ya fara daga wani lokaci ne?
To duka wannan abun daga watan 12/2016 ne zuwa watan 4 na watan 3 na 2017 gaba ɗaya wata 4 ne a cikin wata 4 ne aka iya tattara wannan kuɗi na naira miliyan 54. To abin da bincikenmu ya gano a cikin wannan kuɗi shi wannan wanda ake zargi shi a kashin kansa ya cire naira miliyan 3.5. Ya yi bukatun kansa sannan ya karkata naira miliyan 20 zuwa asusun ajiyarsa na kashin kansa. To daga asusun hukumar ya cire naira miliyan 20 zuwa ga asusun kansa. Sannan daga baya bincikenmu ya gano cewa ya tura wani naira miliyan 18.7 zuwa asusun rundunar hukumar da ke Abuja hankwatan hukumar kenan. To in ka haɗa waɗannan jumlar kuɗi zai baka naira miliyan 40 kusan da ɗaya ne. To kuma mun ce muna tuhumar miliyan 54 ne. To sauran raguwar shi wannan wanda ake zargi shi ya rinka umurtan waɗansu suna cirewa a hankali a hankali a hankali wanda shi ne muka samu muka haɗa wannan jimilla ya kai naira miliyan 54.
To shi wannan mutumi yana hannunku ne ko yana ina ne?
Yana hannunmu muna bincike da mun gama bincikenmu insha Allah za mu gurfanar da shi gaban kotu.
Abdulwahab Muhammad kenan daga jihar Gombe. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum masu saurari, barkamu da sake saduwa a wannan shirin na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba, ga gogon naku El Hikaya da yadda ta kaya fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa.
Majalisar gudanarwa ta hukumar inshorar lafiya ta dakatar da shugaban hukumar Farfesa Usman Yusuf bisa zargin saba ka'idar aiki. Yusuf dai yayi watsi da masu dakatar da shi da nuna ya toshe musu kofar zamba ne. Hukumar bunƙasa ingantaccen iri ta yi gangamin wayar da manoma. Ibrahim Musa memban hukumar ne.
Mu samu ingantaccen iri dan karamin guri kai shuka ka samu tsaba da yawa ba sai ka noma gandun daji ba ka sha wahala.
Shugaban hukumar Alhazan Najeriya Barista Abdullahi Muktar ya ziyarci fadar Aso Rock dan alamta kammala aikin hajin 2018 a hukumance da nuna niyyar karfafa adashin gata ga maniyata na nan gaba.
Ta yadda Najeriya nan gaba za ta iya cika kwatanta da aikin haji. Ɗaya daga cikin matakan shine fito da tsarin adashin gata.
Zainab Bagudu ta gidauniyar Medicaid ta ce za su dage ga yakar cutar daji musamman ma na maman mata.
A daina bari sai ta abu ya lalace. Ana iya a yi magani amma mafi yawan lokuta gaskiya ba a samun sa'a.
Tsohon gwamnan Ekiti Fayose ya mika kansa ga EFCC. Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To yanzu bari mu shiga zauranmu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai su ne Sheikh Yakubu Haya daga Katsina da kuma Mai Tangale Dr. Abdu Buba daga Gombe. Ga Sheikh Yakubu Haya.
To insha Allah. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. To shi al'amarin zama lafiya wani abu ne wanda yake mai tsadar gaske. Musamman ga mutane waɗanda suke da addini. Don shi addini, ma'anan addini shi ne wato ke sama ake ce ma ma'abuta littafi kamar Kiristoci, Yahudawa da Musulmi ana ce masu ahlul kitabi. Ma'ana wayayyu, mutane wanda suke wayayyu. Wanda ko me za su yi suna da dalilin da ya sa suke cin abinci ne, barci ne, tafiya ce, mu'amala ce, gaisuwa ce. Makwabtaka ne duka komai suna da abin da wato ainihin suke yi ba a makance suke tafiya ba suna tafiya ne bisa basira ke sa ake ce masu ahlul kitabi alqurani kira su ahlul kitabi wato ma'abuta littafi wato wayayyun mutane wayannan wayayyun mutane da Allah ya aje su a doron ƙasa baya aje su bane don su rigima, saboda Allah ba annabi bane. Baya cewa kana da yancin kai ka zama Kirista, wance yana da yancin ya zama musulmi, wance yana zama Yahudi, sannan kuma ya aje ku a ƙasa ɗaya, kuma ya sau kowanne da shiriyar da ta zo daga wajensa a hannunsa, sannan kuma a ce an samu faɗa. Sai dai idan akwai son zuciya, ko duniya ta gitta, ko hasada, ko wani dalili. Amma in dai maganan addini ne wanda Allah ya saukar kuma ake bauta masa ta wannan hanya, to gaskiyar magana babu inda zaka ga sun yi karo ballanta na su haɗa faɗa. Wannan kenan. Na biyu, addinin nan ana yin shi ne a nan duniya domin wato an shata ma kowa yadda zai yi zauna lafiya, hatta da gangan jikinsa, hatta gangan jikin mutum addini ya shata masa yadda zai zauna lafiya da gangan jikinsa, yadda zai zauna lafiya da matarsa, yadda zai zauna lafiya da iyayensa, yadda zai zauna lafiya da danginsa, makusantansa, da makwabtansa, da jama'a, da wanda ya sani da wanda bai sani ba. To sannan kuma shi addinin nan in an koma gobe kiyama gaban Allah madaukakin sarki, kowa za a yi masa hukunci daidai da abin da ya aikata, na kwarai da wanda ba na kwarai ba, kowa abin da shi za a yi mishi. Saka wanda yake so ya samu rahmar Allah, ya shiga aljanna, ya samu yardar Allah, to dole sai ya yi addini, saboda ta hanyar addini ake samun wayannan. Wanda yace ba za ka yi addini ba, ko ba za ka zauna lafiya ba, abin da yake cewa shine ba za ka shiga aljanna ba. Domin sai an yi addini ake samun lada, sai an samu lada za a je a auna ta gobe kiyama, sannan a bada sakamakon ta cewa a shiga aljanna. To abin da yake ba za ka zauna lafiya ba, abin da yake cewa ba za ka shiga aljanna ba, ya haramta maka saboda baka samu inda zaka tsugurna ka bauta ma Allah ba, ballanta naka samu ladar da ta cancanta ka shiga aljanna. Don kuma muka hada da sauran mutane waɗanda su ba musulmi bane, kuma ba Kirista bane, kuma ba ma ba Yahudu bane, wato su ba ma abota littafi bane, a su mutane ne ko suna bin gargajiya ko suna ganin cewa ma ba mu ma ba Allah din ma ba shi, amma dai su sunan su mutane. To mu a addinin musulunci an karantar da mu cewa mutum kowane ne kuna da alaka ɗayan biyu da shi, ko dai alakar addini ya hada ku, akwai ka'idodin da ya tsara maka wanda za ku zauna tare, ko kuma a'a babu ba addinin ku ɗaya ba, amma yan adamtaka ta hada ku, shi mutum ne kai mutum ne, shi dan adam ne kai dan adam ne. Saboda haka yadda baka son a tsaga jikinka jini ya fita, so din an tsaga zaka ji zafi, to karka so a tsaga jinin wani dan adam jini ya zuba, saboda in an tsaga zai ji zafi. Yadda baka so dukiyarka a banka mata wuta ba, to karka bari a banka ma dukiyar wani wuta. Yanda baka so a takura ka ba, to karka takura wani, saboda shi mutum ne, alaka ka da shi, shi mutum ne. Sannan kuma duk in kaga wannan rigingimun da suke faruwa, kamar da gangan ne an kirkiro su ne, menene yayi mana kunci wanda har za mu yi rigima da shi? Hasken rana yayi mana kadan ne, ballantana mutum yake sai ya tura wani ko ya bugi wani ko ya yaki wani sannan ya ga hasken rana? Iskan shaka yayi mana kadan ne sai mun yaki wani sannan mu samu iskan shaka? Filin gini yayi mana kadan ne, dazuzzukan nan fallau inda zaka yi noma kai gini kai abinda sun mana kadan ne, da zamu ce sai mun yaki wani sannan mu iya samun gurin zama ko abin nan? Kasuwanni sun yi kunci ne, arzikinka wanda Allah ya rubuta maka zaka samu daga tun daga tsirar da ka bar duniya har ka bar duniya, akwai hannun wani a ciki, ballantana ya zama ya toshe maka kafa? Ko ni akwai hannun wani a arzikina da Allah ya rubuta mini tun daga farkon zuwa na duniya har zuwa ƙarshe, wanda zai sa hannu ko ya rage ko ya hana ko ya dakile shi? Kaga duk waɗannan in ka duba za ka ga cewa to ainihin kawai tsaban son zuciya ne. A'a, akwai waɗansu mutane waɗanda su ba addini ya dame su ba, babunsu da addini. Abin da ya dame su shi ne menene za su samu na duniya, ko muƙami ko tarkace. In muƙami ne sai a ce to ai Yarbawa sun fi samun muƙamai, dan mai dan arewa shi bai samu ba sai dan kudan kudu maso yamma, ko kuma a Igbo sun fi samun muƙamai, dan mai Igbo zai samu muƙami iri kaza da kaza, shi ko dan arewa bai samu, ko kuma yan arewa su suke da shugaban kasa da sali ko wani mai kama da haka, dan menene zai zama su kadai ke da komai da komai? To ta nan ne rigima take tasowa. Ashe kaga ba magana addini bane, magana me zan samu ne, magana duniya ce, magana biyan bukata ne. kuma in ka duba da kyau sai kaga cewa kuma waɗannan masu da'awan addini suna cewa wai suna addini da musulmi da kirista da yahudi ne da wane ne kowa addinin sa ba wanda addinin sa ya halasta masa ya zubar da jini ba wanda addinin sa ya halasta masa ya kwashe dukiyar al'umma amma kuma abin da ke faruwa kenan
shi ma mai tangale Dr. Abdu Buba ya ce
to ya kamata mu yi tunani domin kasar nan babu wanda zai ce wani ya bar kasar nan wuyan arewa dole ne mu zauna tare mu kuma dawo yan uwanmu na kudancin Najeriya nan duka su dawo saboda ne saboda yanzu yadda abubuwa suka tabarbare a kasar nan idan mun bari mun zuba ido muna kallo abu yana ta kan baci domin idan abu din ta baci kasan gaba daya ta baci ni ina so mu gane mu ma arewa Najeriya da kake ji bacin ta a arewa shine bacin Najeriya saboda haka mu dawo hankalinmu ko me muke ji mu esehin mu arewa mu yi hankuri har mu yadda mun san zuciya wannan abu za mu fara tun daga gida ne har mu dawo ga local government mu dawo ga state mu dawo ga arewa mu dawo ga kasarmu Najeriya gaba daya duk abinda ka gani ba zai kawo mana zaman lafiya ba a guje shi abinda ka sani ba zai kawo zaman lafiya ba a guje shi yanzu mu falka don kasan ta koma ba musamman mu a arewa gaskiya nake faɗi kasan mu ta koma ba ba yadda kamar yadda da iyayenmu da suka gabata suka bar mana ba saboda haka idan muna son kasan nan ta dawo mu rungumi juna mu bar bambanci ta fuskan addini mu bar bambanci ta fuskan kabilanci mu bar son zuciya ce wannan abu ba ni ne ba ba zai ba babu saboda haka ni ina kira da babban murya mu dawo mu yi addu'a ubangiji Allah ya nuna mana inda muka kasa mu doki Allah ya yafe mana mu ci gaba da ruguman juna mu yi abin da zai kawo mana cin gaba a kasar nan idan ba haka ba ya amu jikokinmu ba zo tambaye mu su waye ne ne a wayannan lokuta wannan abu ta tabarbare haka me yasa ba su dawo ga hankalinsu sun gyara ba saboda haka ni a matsayina Abdububa mai tangle shugaban sarakuna na kristoci na jihar arewa da Abuja ina kira mu fi karfin zuciyarmu karkace don wane ya bata shikenan sai mu ci gaba da batawa babu mu hakura
to nan muka kammala shirin wannan zubin sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana
to madalla masu sauraron mu yanzu kuma ga shirin mu na gaba shirin wasanni a takaice
Wasanni a takaice.
Dan wasan gaba na Najeriya Odion Ighalo ya ce duk wata barazanar kisa da ake yi wa ahalinsa za ta hana shi ci gaba da bugawa kasar tashi wasa ba. Ighalo ya haɗu ne da fushin magoya bayan 'yan kungiyar Super Eagles ta Najeriya bayan da ya kasa jefa kwallo ko ɗaya a raga a gasar kwallon kafar cin kofin duniya da ta gabata a kasar Rasha. Lamarin da ya sa wasu rahotanni suka ce dan wasan da ahalinsa sun fuskanci barazana. To sai dai dan wasan ya farfado inda ya jefa wa Najeriya kwallaye har guda biyar a wasanni biyu da ta buga da kasar Libya ta neman gurbin gasar cin kofin nahiyar Afirka. Kwallaye biyan da ya zura sun dora shi a matsayin dan wasan da ya fi yawan zura kwallaye a wasannin na neman gurbi ya zuwa yanzu inda yake da kwallaye shida. Hukumar kwallon kafar duniya wato FIFA tana nan tana duba yiwuwar dage takunkumin dakatarwar da ta yi wa kasar Saliyo bayan kammala shari'ar da ake yi wa shugabar hukumar kwallon kasar Isha Johnson a wata kotun kasar dangane da zarge-zargen cin hanci da rashawa. A ranar Alhamis da ta gabata ne jami'an hukumar ta FIFA ciki har da babban sakataren ta Fatma Samora suka gudanar da wani taro da Johansson da kuma jami'an gwamnatin kasar ta Saliyo domin kawo ƙarshen lamarin. To sai wata sanarwa da hukumar FIFA din ta fitar ta ce za a jira har sai an kammala shari'ar kafin ɗaukar mataki na gaba. Johansson ta gurfana ne a gaban kotu tare da sakataren ta Christopher Kamara wanda yake duka su biyun sun musanta zarge-zargen da ake musu. A kasar Spain, kungiyar ƙwallon kafar Real Madrid ta kafa sabon tarihin ɗaukar lokaci mafi tsawo ba tare da jefa ƙwallo a raga ba, bayan da a yau Levante ta doke ta da ci 2-1 wasan gasar La Liga ta kasar. Wannan ne wasa na biyar da Real Madrid ɗin ta buga a jere ba tare da samun nasara ba. Wannan ne yana zuwa ne a daidai lokacin da kocin kungiyar Julen Lopetegui yake fuskantar matsin lamba da barazanar rasa aikinsa. Amma kuma kocin ya ce ba wannan ne damuwarsa ba, yana mai da hankali ne a wajen haɓaka 'yan wasan kungiyar. A Ingila kuma kungiyar Manchester City ta ƙara gyara zama a saman teburin gasar Premier bayan da a yau ta lallasa Burnley da zunzurutun ci 5-0. To sai dai kafin nan Chelsea ce ta fara karɓar bakuncin Manchester United a wata fafatawa mai zafin gaske wacce ta karkare a kunnen doki da ci 2-2. Cardiff ta doke Fulham da ci 4-2 yayin da ita ko Newcastle ta ji jiki domin ko Brighton ce ta bi ta har gida ta doke ta da ci 1 mai ban haushi. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
To madalla yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Labaran duniya a takaice.
To a takaicen, kungiyar rajin kare haƙƙin ɗan adam ta Amnesty International ta yi kira ga ƙasar Saudiya da ta gaggauta nuna inda gawar ɗan jaridar Saudiya ɗin nan Jamal Khashoggi take saboda a gwada ta. Hukumar leƙen asirin tsaron ƙasa ta Amurka da sauran hukumomin tsaro na gargaɗin cewa har yanzu fa ƙasar Rasha na ci gaba da yunkurin tsoma bakinta a zaɓen rabin wa'adi da ke tafe, tare da kafa hujja da sabbin zarge-zargen da ake ma wata 'yan Rasha mai alaƙa da wasu jigajigan 'yan Rasha da ake kiransu Putin Cook. Mutane 15 sun mutu baya ga wasu kuma 60 da suka ji raunuka a yau ɗinnan Asabar, bayan da wani ɗan ƙunar baƙin wake ya tayar da bama-baman da ya jigida da su yayin da aka hana shi shiga wurin da ake gudanar da zaɓe. Takwas daga cikin waɗanda suka mutu ɗin 'yan sanda ne da suka tsida ɗan ƙunar baƙin waken yayin da yake ƙoƙarin shiga. Dumbin 'yan gudun hijirar ƙasashen yankin tsakiyar nahiyar Amurka da ke tafiya a cinkushe sun ɓarke shingen da aka kafa a kan iyakar ƙasar Guatemala jiya Asabar, inda suka yi tozali da 'yan sandan Mexico wadda gwamnatinta ta yi alkawarin Amurka cewa za ta tsaida su waɗannan 'yan gudun hijirar.
Da haka muka zo ƙarshen shirin na yanzu, sai kuma gobe da safe in Allah ya kai mu da ƙarfe 6 na safe. Kafin mu yi salama da ku, muna yi wa al'ummar shiyar gidaɗuwa da ke birnin Sokoto ta'aziyar rashin Abubakar ɗan Abuwa wanda Allah ya yi wa cikawa yau ranar Asabar. Allah ya ji ƙanshi ya sa ya huta. Amin suma amin. Yanzu kuma a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Solomon Abu da ya hada shirin da ba da umarni, sai injin namu Dave, ni ne naku Abdulaziz Adili Toro ke cewa mu kwana lafiya daga birnin Washington DC.